Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraron assalamu alaikum, ga labarun mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Masu aikin ninkaya domin gano jirgin nan na kasar Masar da ya fada tekun Bahrain sun gano garwakin wasu mutane daga cikin dake cikin jirgin har ma da kayayyakin su. Sai dai har yanzu suna ci gaba da aikin domin gano sauran kurakuzan jirgin. Domin gano musabbabin abin da ya haifar da aukuwar hadarin, har yanzu tawagar dake aiki suna ci gaba da aikin neman sauran bangaren jirgin, musamman ma domin ganin ko sun iya samun na'urar nan mai nadar bayanai. Hukumar kula da sararin samaniya na kasashen Turai ya ce ya hango mai a saman tekun da ke tazar kilomita 40 daga kudu maso yammacin inda aka ji duriyar karshe na jirgin, kuma yanzu haka an aike da wannan bayani ga jami'an aiki da ke gudanar da bincike a cikin wannan tekun. Haka kuma hukumar kasar Masar din sun ce suna gudanar da bincike akan rahoton da ke cewa jirgin ya fara hayaki kafin ya fadi kasa. A cikin wata mujallar da ake wallafawa labaran da ke nasaba da harkokin jiragen sama na kasar, ta ce jirgin ya fara fitar da hayaki wanda nuna cewa ya fara kamawa da wuta tun daga sama kafin ya fadi. Ministan zirga-zirgar jiragen sama na kasar Sharif Fati ya ce an fi danganta hadarin jirgin da aikin 'yan ta'adda da cewa jirgin ya samu matsalar inji ne. Sai dai kawo yanzu ba wani kwakwaran hujjar da ta fito sarari cewa shi ne dalilin faɗon wannan jirgin, kuma kawo yanzu ba wani ko wata ƙungiya ta yi ikirarin aikata wannan aika-aikan. Ƙasar Mexico ta ce ta amince za ta miƙa mashahurin dillalin miyagun ƙwayoyin nan da ya fi kowane mai aikata ayyukan ashe tasiri a duniya, wato Joaquin Guzman, wanda aka fi sani da suna El Chapo. A jiya Juma'a ne dai ta fitar da sanarwar cewa ba shakka za ta miƙa shi El Chapo ɗin zuwa na Amurka domin ya fuskanci tuhumar da ake masa a jihohin California da Texas na safarin miyagun ƙwayoyi, halatta kuɗaɗen haram, har ma da aikata kisa. Ma'aikatan ƙasashen waje na ƙasar ce ta ce ba shakka ta amince za ta aika da El Chapo zuwa Amurka, amma fa da sharaɗin cewa sai mahukuntan Amurka sun ba su tabbacin ba za a yanke masa hukuncin kisa ba. Ƙasar Mexico dai tuni ta daina amfani da hukuncin kisa, kuma ba kasafai take miƙa 'yan ƙasarta ga ƙasashen da ake aiwatar da irin wannan hukuncin ba. Sai dai lawyer na Guzman ya ce suna shirin ƙalubalantar wannan yunƙurin miƙa shi ga Amurkan. El Chapo dai sananne ne ba ko a harkokin safarin miyagun ƙwayoyi ba, a'a har da wato barin kuɗi ga jama'a. Yanzu haka dai yana tsare a gidan kurkukun da ke Chuas Zuar da ke bakin iyakar Amurka da Mexico da ke jihar Texas. An sake kama shi ne cikin watan Janairun da wannan shekaran, bayan da ya arce daga babban gidan yarin kasar, abin da ya zamo tamkar abin fallasa ga kasar ta Mexico. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'an tsaro da ke gadi a bakin kofar White House da ke nan Amurka sun halbi wani ɗan taliki jiya Juma'a bayan sun gan shi da makami, kuma suka umarce shi da ya ajiye. Suka wada suka nana ta, amma ya bris su ko suka bude masa wuta. Ɗaya daga cikin jami'an masu tsaro na sanye da farin kaya ne ya harbe shi bayan ɗaya daga cikin kofofin White House ɗin, inda ake barin mutane suna shawagi har suka rika ɗaukan hoto a waɗannan wuraren. Jin kaɗan da aukuwan wannan lamari, fadar ta White House ta fitar da sanarwar hana zirga-zirga a wannan wuri, kuma ta kulla wurin take. Sai dai kuma bayan sa'a guda sai gashi ta bude mutane sun ci gaba da kai da komansu a wannan wuri. Mutumin dai da aka halba an ce wani ɗan jihar Pennsylvania ne mai kimanin shekaru 30 da haihuwa kuma yanzu haka yana kwanciya a asibitin kuɗi cikin mawuyacin hali ana masa jinya. Jami'an suka ce mutumin bai samu damar gitta inda suke baballe ma har ya kai ga shiga gidan yayi wani illa. Suka ce ko lokacin da abin ya faru shugaba Obama yana baya cikin gidan ya tafi wajen wasan golf a barikin sojan sama kuma mataimakin shugaban kasa kawai ke ciki kuma yana nan lafiyarsa kalau. Zanga-zangar lumana da masu nuna kin jinin gwamnati a kasar Iraki suke yi ya rikide ya koma rikici a babban birnin kasar wato Bagadaza. Domin da ranar jiya Juma'a ne dubban masu zanga-zanga suka kutsa kansu suka shiga cikin yankin nan da ke da gine-ginen gwamnati har da ofisoshin jakadanci na wasu kasashe duk da yawan jami'an tsaro da kuma shingen da aka gitta ma kama ka a wannan wurin. Wannan ne yasa jami'an tsaro amfani da watsa masu zanga-zangan tafasashen ruwa da watsa barkonan tsohuwa amma sai da suka kutsa kai cikin harabar. Kodayake jami'an tsaro sun yi nasara hana wasu shiga amma kan wasu sai da suka kutsa kai abinda lamarin ya sa shi ya runcabe. Har ma an ji wasu daga cikinsu suna cewa sai mun kashe abadi kuma an ga wasu din daga cikinsu sun shiga cikin wannan ginin har sun dumfari wato kofar ofishin abadi din. Suna cewa ina yake amma dai rahotanni sun tabbatar cewa baya cikin harabar sa'ilin da abin ke faruwa. Ministan tsaron ƙasar Isra'ila Moshe Yalon ya bayyana jiya Juma'a cewa zai yi murabus daga mukaminsa sakamakon rashin yarda da ta shiga tsakaninsa da Prime Minister Benjamin Netanyahu. Yanzu haka dai rahotanni sun ce ana raɗe-raɗin canza ministan. Rahotanni sun bayyana cewa Yalon ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa ya faɗa wa Prime Minister cewa biyo bayan irin tabiwoyinsa a cikin 'yan kwanakin nan musamman akan rashin yarda da shi ministan ya sa yake son ya ajiye aiki kuma ya mafice daga gwamnatin ɗungurungum kana ya yi hutu daga harkokin siyasar ƙasar.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne
mata da ku an kai duniya mata da ku an kai duniya
da ku an kai duniya da ku an kai lafira mata
to iyayen mu ne ke kira mata na jeriya kani maraba da ma wa kaura ko wata shi yana kida sai maza ya kawa kidi
yanzu mata ganewa
saboda mata
baba ya ba
munga kuwa munga kuwa hada da wancan hada da ni
mata mace
saboda kowan zaka duniya
mata so ka zo da shi yake zara idanuwa
to madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotanmu na farko zai yi mana magana akan matakan da ya kamata a dauka domin kare kai daga kamuwa da cututtuka daban-daban a yanayi na zafi. Rahotanmu na biyu zai magana ne akan yanda ya kamata a yi amfani da maganin kashe kwari daban-daban domin kawar da kwarurukan da ke kawo mana cututtuka ciki kuwa har da sauro mai kawo mana cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Shi kuwa rahotonmu na uku zai magana ne akan yanda masana harkar lafiya a maradin jamhuriyar Niger suka gudanar da taron tantance nasarorin da ake samu wajen aiwatar da allurar rigakafi ciki kuwa har da allurar rigakafin cutar shan inna wato polio. A rahotonmu na hudu kuwa za ku ji mu ne da ci gaban tattaunawar da muke yi da ƙwararren likita mai yi wa mata waɗanda suka kamu da cutar yoyon fitsari aiki da ke asibitin ƙwararru na Murtala da ke Kano. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gai da Mamman Nasir.
Mata da ku an kai duniya,
da ku an kai duniya, da ku an kai lafiya.
Kai, idan ka ga ana gida,
domin mata kai.
A hau mota mai kuɗi,
domin mata kai.
A sabo gashar da wata mai ado,
domin mata kai.
A sabo gaboyin wani mai kuɗi.
Domin mata
ga heci kuwe wata mai ado,
domin mata
ga azo ana
zara idanu,
azo ana
zara idanu.
Kai ina alhaji ya rabi,
dan yara tana ina.
Ina alhaji ya rabi,
dan yara tana ina.
Aminatu
yara tana ina.
Aminatu
yara tana ina.
Ina alhaji ya hawa,
dan yara tana ina.
Ina alhaji ya hawa,
dan yara tana ina.
Ina alhaji ya adama,
dan yara tana ina.
Ina alhaji ya adama,
dan yara tana ina.
Matan haji ya hayya, dan ya kubuna ya ba Allah
ya rika masu.
Matan haji ya hayya,
dan ya kubuna ya ba Allah
ya rika masu. Wadannan
Allah ya rika masu. Iyayenmu ne ke kira matan Najeriya.
Yanayi na bazara mai tattare da zafi lokaci ne da cututtuka daban-daban ke saurin yaduwa. Shin kowace matakai ya kamata a dauka domin kare kai da kamuwa da cututtuka musamman na zazzabin cizon sauro da sankarau? Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto daga Baucin Yakubu.
Ta Hassan Muhammad Garba ya mana ƙarin haske dangane da lokacin zafin.
Ana zafi, ana zafi, amma zafin kashi biyu ne. Akwai zafi da take zuwa da iska ba ta da danshi danshi a ciki sosai. Akwai zafi da take zuwa da iska na da danshi. Iska mai danshi yawanci kan zo nan kusa da ruwan sama ne. Amma jikin dan adam tukuna yawancin ruwa ne ta mallaki jikin mu. In ka raba ta kashi 100 zaka samu wajen 67.5 akai ruwa ne zalla jikin dan adam. To idan ana zafi ruwan nan sai ga tana fita iska tana bushewa. To in iskan a bushe ne. In kuma iskan mai danshi ne kamar wanda aka kusan ruwa ta kusan faduwa haka zaka yi zufan, zufan kuma ta ki bushewa. Shi yafi bada haushi sai ga kana zufa kana so iska ya dan busa ka dan ka bushe. Iskan ma sai tsaya chip ya ki motsi. To shi yasa in ana zafi yawanci daga tofar da yawo ma ya zama damuwa don baka da yawun don shi ma ruwa ne. Fitsari ya zama damuwa wani lokaci kaga fitsari yayi zafi yayi jawur sai mutum ya dauka kamar kama wata cutar sanyi ne ba cuta bane. Ruwa ne kawai ya gaza jikinka kodanka ruwan da ke tacewa ba yawa fitsarinka yayi zafi sai ga kamar ka dan kon cutar sanyi. Ruwa kawai za a sha sai a ji an yi lafiya. Kar a je a fada a gida ba cutar sanyi bane. To banda hakan ana samu ana shan ruwan yana jika jikin mutum. Yana ya zagaye jikinka ka samu kai zufan iska ya busa shi zaka samu sai ka ji dan sanyi dan daidai. Amma in baka shan ruwan nan an ji ma ka ji har jiri zai zo ya dau mutum. An ji ma ka ji har mutum ya fadi domin mai ruwan jikinsa ya gaza. Amma ka dan fifita mai iska ka dan ya tashi ya dan samu ruwan sanyi ka dan ya sha sai ya watsake ya miƙe don da ma jikinsa ruwa ne yawanci kuma yana neman ruwan nan. Shi yasa shi dan adam ma duk inda dan adam ya da zango in ka binciki wurin ba zaka san rasa inda ake samun ruwa ba ko a rijiya ko a kwari ko an tafki da haka don dan adam bai so yana nisa da ruwa don jikinsa dama yawanci ruwan nan ne. To banda haka wani lokaci sai ga kamar lokacin da ake hunturu haka kunnan mu cikin kunnan mutum sai kan ikan bushe. To sai ka ga damun cikin kunne ba su da lokaci. Amma lokacin da danshi ta dawo ana kuma zafin ita dango dangon da ke cikin kunnan sai dan ja danshin. Lokacin da ya ja danshi fa sai kumbura sai ga mutane sun ci sai fara zuwa asibiti da kunne ba lafiya kunne ba lafiya. Lokaci ne kuma kwayan cuta suka fi habaka. To sai ka ji an wanke dattin daga cikin kunnan banda wanke dattin daga cikin ko ta kila ma baka yan maguna kadan ko na diga da na hadewa kadan don magance cutan cikin kunne. Lokacin danshin nan kuma muka ce lokaci ne kwayan cuta suka fi habaka kamar cutan da zo maka daga sauro wasu daga kuda. To lokaci ne ana sa tufa kamar na auduga don ya samu iska na shiganka kana fata ma na neman iskan nan. Banda haka a cikin gida ake a samu ana sa ragan window mosquito net aka kan nan da ake gini da ita a sa ta window. Aka sa ta window kaga da rana zai rage shigan kuda cikin gida. da yamma zuwa dare hana sauro shiga cikin gida don dukansu lokacin suke habaka kaje su cutan typhoid sun yawa su amai da gudawa lokacin su ma suke kara yawa don ana kara haka zai taimaka kaman aka je kuma don ana zafin jikin mutum na neman ruwa yana kishi so yakan so kayan lambu ba kadan ba to kayan lambu nan su ma tabbatar ana wankewa da kyau kafin a amfani da su a abinci
Dr. Hassan Muhammad Garba kenan babban likita a nan Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
Magungunan feshi domin kawar da kwari daban-daban ne ake amfani da su ciki har da maganin feshin kawar da sauro to shin kowane amfani ko akasi irin waɗannan magungunan feshi ke da shi ga jama'a Halima Abdullahi na dauke da rahoto
Pharmacist Safakuri ta sashen har hada magunguna a asibitin kwararru na Rashid Shakoni dake birnin Dutsen jihar Jigawa ta yi karin bayani
shi maganin kwarin nan da ake sa ai an yi shi ne dan ainihi ya kawo mana lafiya ta wasu rari kamar shi maganin sauro ko kuma shi maganin da ake amfani ana kashe kwarin ciyawa din to ai kowanne yana da amfani shi amma yanda mu mutane muke amfani da shi wata ranar ko an ce kai amfani da abu ga daidai yanda aka ga kai amfani wa'ansu ba a amfani da shi sai ai amfani da shi yayi yawa kuma daga nan zai iya ja mana problem
ko wadanne irin matsaloli ne wa'annan
ai suna nan da yawa yana affecting central nervous system din mu akwai mai kawo kasalan jiki yana kawo ciwon kai wansu ma har yana kawo paralysis sanya jiki yana kawo washi ma wansu kuma yana kawo musu respiratory depression that means limfashin mutum yana sama saboda wannan yana causing bronchoconstriction cikin mu akwai majina da dama yana taimaka ma da wasu abubuwa daidai yanzu nace zan shiga abubuwa magana ne da yawa so shi din sai ya fara producing da to nan yake toshe ma mutum kirji kana jin ma kirjinka kana samun matsiya a kirjinka yana sa ciwon kai yana sa mutane samun dishi kuma yana kawo muscle cramp yana kawo hawan jini mutane da yawa hawan jini muna gani yana kawo yawan zufa yawan fitsari so system din mu dai it depends inda shi zai yi problem in zai taso
kadashi wanda jan hankali likitar za ta yi ga jama'a ta rage matsalolin da magungunan kwarin ka iya haifarwa a gare su
mutane ba a son wanke abubuwa da kyau in za a kai surfe ma ta kilan ba a wanke masaran ba ko gero ba a wanke su da kyau ko sai a je a surfa ya kamata a wanke ya bushe sai a je a surfa amma mu ba ma yin haka wanke ko gaba ɗaya sai a je a surfa shi kuma kamar maganin sauro yanda nayi magana tun farko daman ka fesa shi a gidaki sai ka jira akalla awa ɗaya kafin ka shiga ka zauna I be instructions yanda aka ce ayi amfani da shi kamar yanzu mutum yazo asibiti an san magani ai zan ce maka ka shafa nadol ɗinka biyu safe biyu rana biyu da daddare kuma kar ka wuce kwana uku amma sai ka ga wani suna shan maganin nan sai kai sati kuma bai kamata ba to ya kamata mutanen da suke fesa wayannan magungunan su san yanda ya kamata suna amfani da shi kuma ba kullum ba
Halimatu Abdullahi Muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
A gaida Halimatu Abdullahi, likitoci a maradin Jamhuriyar Niger sun gudanar da wani taro domin fahimtar irin nasarorin da ake samu wajen aiwatar da allurar rigakafi ciki har da rigakafin cutar shan inna wato polio. Wakilinmu Shuaibu Mani na dauke da cikakken rahoto.
Taro ne na bai da ya gama likitoci na jiha domin kididdigewa da tantancewa har in sakamakon shawarar ta gabata ta haifar da abin a zuwa gani. Malaya Olado, kwamishinan kula da allurar rigakafi a cikin jihar Maradi.
Tun yanzu kamar ga sakamakon da muka samu yana nuna cewa muna ganin cewa da wanda ya samu sakamako wanda ya abin ga shine kamar jiha a giyon da suke da kusan 100 da wani abu. Kuma akwai wa'anda ba su samu ba kishi 100%. Ina jin na ƙarshen su wanda shine ke da 97 da wani abu. A jumulce muna ganin kamar gurin da muka samu ga zagayen mun ci mana nasara gare shi saboda dama batiwa a ce ko ina an samu 100%. Jeje za a yi akwai al'amura radiya wasu yanan basanin ko sun ta yi makaranta ko sun ta yi balaguro ko jeje za a ba samun 100%. Amma dai kai mun samu yar kishi 95 cikin 100.
Za a ce matsalolin kenan su kada kuka samu?
To wanga zagayen abin da yasa an samu matsaloli amma ba su taka karas ka tunda ba su hana gudanar da aikin kamar yadda ya kamata ba. San matsalolin su ne kamar yanzu kaga ana zahi dan nan shi ko wannan magani yana san san hiyon nan abin kan yana gauga saki okay sai an saki kuma an ƙara kaiwa. Akwai kuma wasu zaka gani kamar ko sanadarin vitamin A ko na magani suke da musu manke dan sai an koma kuma an kai musu.
Duk da 'yan matsalolin da aka samu daga waɗansu ɓangaren ɗaya kan ita wannan shaushawa, kwamishina Malaya Olado ya jirda gode shiga ɓangaren ɗaya duk da cewa an samu sauyi fiye da da.
Musamman ma a maraɗi gari kana ganin kakin masu kyakin nan ya ragu ƙwarai na fiye da kishi 50 cikin 100 tunda aƙalla ina ga kawai wanga karan ina ganin mutum 12 ne kawai. Ba mu samu aka ciyo kansu amma a rarke da wani zagayen sai ga wasu zagayen ɗaruruwa ne ba ake samu.
To me ya kawo haka?
To ina ganin abinda ya kawo ga kamar nike ganin mutane na san dai kansu ya waye ne kuma sun ga yake lalle sun ga alfanu sun ga amfanin wanga rigakafin tunda dai ana da ana zancen polio Niger yake Niger ba ta har Nigeria har gashin zumun kai kusan shekara 3. Wahiyar da shekara uku ba mu da kakin fulu shi ne nake ganin kamar kila shi ne mutane suka ga kai lalle kai kwanda su ba da haɗin kai wanga aikin ai kokari a ida shi gaba ɗaya ko a huta.
A takaice dai likitoci kun ga musu da wannan sakamako.
Insha Allah.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani daga Maradin Jamhuriyar Niger. Yanzu kuwa lokaci ne da zan barku da rahoton wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu a ci gaba da tattaunawar da yake yi da Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru da ke Kano wanda kuma ƙwararren likita ne da ke yi wa mata da suka kamu da cutar yoyin fitsari aiki.
Masana harkokin lafiya na jan hankalin duk matar da ta ga alamun cutar yoyin fitsari da ta garzaya asibiti tun kafin abubuwan su ta'azzara. Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano wanda kuma ƙwararren likita ne da ya ƙware wajen yin tiyata ga matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari ya bayyana cewa garzayowa asibitin da wuri zai taimaka wajen magance matsalar cikin sauƙi tun kafin lamarin ya ta'azzara.
A duk lokacin da ya kasance mace ta ga tana zubda fitsari ba ta sani ba sai dai ta ga zaninta ya jike ko wajen da ta tsuguna ya jike to ya kamata ya yi tattaho asibiti. A duk kasar Hausa yanzu idan kai duba daga Kano idan kai baya kai yamma ka tafi har Sokoto har Zamfara har Kebbi idan kai ƙasa ka tafi har zuwa Abuja zuwa Niger ko idan kai kudu nan kai har zuwa suke da suna su Gombe yauwa gabashin nan ku zuwa kudancin gabas da haka har zuwa su Gombe zuwa su Maiduguri yanzu duk da akwai santa da za a iya yauwa da za a iya samu a gamace kuma san me za a yi mata.
To shi wannan aiki na yoyon fitsari biya ake?
Gwamnati gaskiya ta yi hoɓɓasa a cikin harkar nan da sai an biya kuma a biyan da ake yi a da sai mace ta maka shekara 20-25 tana tare da wannan matsalar. To daga baya Allah ya sa, Allah ya ankarar da mutane da akwai irin ƙungiyoyi na mata da suka fara irin campaign suna faɗakarwa, saboda haka Allah ya taimaka kusan duk gwamnatoci da kuma kamar NGOs, ƙungiyoyi waɗanda ba na gwamnati ba, suka shigo cikin harkar, saboda haka suna taimakawa yanzu kusan gaskiya inda za ka je a biya wannan aikin ban san shi ba.
To da yawanci idan mace ta kamu da wannan cuta sai kaga ta yi wajen wata 6 tana kallayin yi mata aiki, ya abin yake yanzu?
A da babu ƙwararrun gaskiya da za su yi aikin. Idan ka duba a da ɗin, a yanda muka fahimta daga Akwa Ibom, Uyo, wasu missionaries ne suka yi gina asibitin ake yin aiki, sai Ibadan da akwai wani Professor J.B. Lawson, sai Zaria da akwai wani Professor Harrison, sai Maiduguri da akwai wata ita ma missionary ce Mama Lisa. To in ban da wajajen nan guda 4 a wancan lokacin, ana mazancan 70th, gaskiya babu centers din. Kuma idan ka je din su kuma ba wai aikin suke ba, za su tattara su ne sai wani lokaci, tunda idan mace ta je ma za ta ce a wannan satin ko wannan watan ta yi, a sai wata 3 tukunna za ta dawo, sannan ma za a duba ta. Dubawa kuma za a yi a wannan lokacin, ba aikin za a yi ba, sannan a sa mata lokacin aiki. Sannan kuma su waɗanda suke aikin ba su fi su 4 nan da ne maka lissafi ba.
Dr. Amiru Imam Yola, ƙwararren likitan tiyata ga masu fama da cutar yoyon fitsari na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu, idan Allah ya kai mu makon gobe, za ku ji mu da ci gaba da wannan hira da Dr. Amiru Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala da ke Kano akan matakan da ya kamata a ɗauka game da karewa daga kamuwa da cutar yoyon fitsari, wato VVF a turance. Ibrahim Alfa Ahmad, gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
A gaida Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga taƙaitattun labaran duniya.
Wato kace kasar Mexico ta ce ta amince za ta mika mashahurin dillalin miyagun ƙwayoyin nan da ya fi kowa aikata kowane mai aikata ayyuka a tasiri a duniya, wato Joaquin Guzman, wanda aka fi sani da suna El Chapo. A jiya Juma'a ne dai kasar ta ba da sanarwa cewa ba shakka za ta mika shi El Chapo din zuwa nan Amurka domin ya huskanci tuhumar da ake masa a jihohin California da Texas na safarar miyagun ƙwayoyi, halatta kuɗaɗen haram, har ma da kisa. Jami'an tsaro da ke gadi a bakin kofar White House da ke nan Amurka sun harbi wani ɗan taliki jiya Juma'a bayan sun gan shi da makami, kuma suka umarce shi da ya ajiye, suka faɗa kuma suka nanata, amma ya yi biris suka nan take suka buɗe masa wuta. Daga cikin jami'an tsaron masu sanye da farin kaya ne ɗaya daga cikinsu ya harbe shi a bakin kofar White House ɗin, inda ake barin mutane suna shawagi har suka riƙa ɗaukan hoto a wannan wurin. Zanga-zangar lumana, wato na nuna ƙin jinin gwamnati a ƙasar Iraki da ake ya rikide ya koma rikici a babban birnin ƙasar, wato Bagadaza, domin da ranar jiya Juma'a ne dubban masu zanga-zanga suka kutsa kansu cikin yankin nan da ke da gine-ginen gwamnati har da ofisoshin jakadancin wasu ƙasashe, duk da ko yawan jami'an tsaro da kuma shingen da aka gitta a wannan wurin. Wannan ne yasa jami'an tsaron amfani da watsa masu zanga-zangan tafasashen ruwa da barkonon tsohuwa, amma duk da haka sai da suka kutsa kai suka shiga cikin wannan harabar.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.